Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Talata 27 ga watan Satumba na shekarar 2022.
To kafin Ukraine suka shirya yayin da ita gwamnatin Ukraine din da kawayenta da yammacin duniya suka ki amincewa da zaben da suka kira na ƙarya. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yayi alƙawarin bayar da ƙarin kuɗaɗe don taimakawa Pakistan da ambaliya ta yi wa barna. Kana mahaukaciyar guguwar Ayan ta zuba a yammacin ƙasar Cuba sa'o'i kalilan bayan da ta rikide ta koma gagarumar guguwa.
A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kotun kolin ma'aikata ta Najeriya ta yi watsi da karar da kungiyar ɗaliban Najeriya ta nan ta shigar tana neman a dakatar da yajin aikin malaman jami'o'i. Wani tsagen kungiyar ɗaliban ya ce hakan bai zo da mamaki ba saboda kungiyar ce ta janye karar. Bayan haka za ku ji cewa ƙwararru a fannin gine-gine na ci gaba da yin kira ga Majalisar Dokokin Najeriya da ta kirkiro dokar sa ido akan gine-gine duba da yawaitar rugujewar gine-gine a ƙasar nan a baya-bayan nan. Sannan kuma za ku ji cewa masana sun jaddada mahimmancin rawar da 'yan jarida za su taka wajen faɗakar da al'umma akan alfanun abincin da aka yi wa ƙwayoyin halittar sagaran bawal da ake kira GMO a takaici don yaƙi da yunwa a duniya.
Yanzu idan kika duba al'umman Najeriya kun luka ruwa muke kuma ƙasar da muke da shi da kuma yayin noma da muke yi ba zai isa ya ba mu abinci da jama'a za su ci sannan har mu samu nasiyarwa a ciki da kuma waje ba saboda haka dole ne a sami sabbin hanyoyi na yin noma.
To kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata yau ma muna nan tafa da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A yau Talata ne ake shirin rufe kada ƙuri'an raba gardama da mahukuntan da Rasha ta kafa a wasu yankuna hudu na ƙasar Ukraine suka shirya yayin da ita gwamnatin Ukraine din da kawayenta na yammacin duniya suka ki amincewa da zaben da suka kira na shirme. Sakatariyar yada labaran fadar White House Karine Jean-Pierre ta shaida wa manema labarai a jiya Litinin cewa muna tare da abokan hulɗarmu na faɗin duniya wajen yin watsi da duk wani ƙage na sakamako da Rasha za ta sanar. A game da matakin da muka ɗauka, a shirye muke mu sanya ƙarin takunkuman tattalin arziki masu radaɗi a kan Rasha tare da ƙawayenmu da abokanmu don mayar da martani ga waɗannan ayyuka da muke gani a halin yanzu idan suka ci gaba da faruwa da mamayewa, in ji Jean-Pierre ta ce mun fito ƙarara a kan wannan magadan. Tun daga ranar Juma'a ne aka fara kada ƙuri'an a yankunan Luhansk da Kherson da ke ƙarƙashin ikon Rasha da kuma yankunan da ta mamaye a Donetsk da Zaporizhzhia. A wasu lokuta ma sojojin na Rasha suna bi gida-gida suna tursasawa 'yan Ukraine da bindiga su fito su kada ƙuri'a. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi alƙawarin bayar da ƙarin kuɗaɗe don taimakawa Pakistan da ambaliyar ruwa ta yi ƙamari. Sannan ya matsawa ƙasar ta kudancin Asiya lamba da ta nemi yafe basussuka da kuma taimakon yin gyare-gyare daga China babbar mai bata lamuni don tunkaran bala'in ambaliyar ruwan. Blinken ya yi magana da yammacin jiya Litinin bayan tattaunawa da ya yi da ministan harkokin wajen Pakistan Bilawal Bhutto Zardari a Washington. Yana mai cewa ya kuma tattauna da takwaran nasa akan batun Afghanistan da haɗin gwiwa a yaƙi da ta'addanci da kuma dangantakar Islamabad da Indiya da ta yi tsami. Mun tara sama da miliyan 56 a cikin taimakon agajin gaggawa. Mun samu damar aika jiragen sama kusan 17 cike da kayayyaki kamar abinci da kayan gini don gina matsugunai da kuma tantuna da tafkunan ruwa. Kuma a yau ina farin cikin sanar da ƙarin dala miliyan 10 na taimakon samar da abinci. Blinken yana shaidawa wani taron bikin cika shekaru 70 da kulla dangantaka tsakanin Amurka da Pakistan da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta shirya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar zamu leƙa bangaren rahotanninmu. Duk da cewa ba a cimma matsaya akan ranar da ɗaliban jami'o'in Najeriya za su koma bakin karatunsu ba, sakamakon yajin aikin kungiyar ASU da aka shafa sama da wata bakwai ana yi. Tsagin kungiyar ɗaliban kasar ta NANS ya ce ba abin mamaki ba ne da kotun ta yi watsi da karar da ta shigar, saboda ita ce ta janye karar, la'akari da hukuncin da kotun ta yanke ranar Juma'a, inda ta umarci malaman su koma bakin aiki kafin bangarorin biyu su warware rikicin da ke tsakaninsu. Daga Abuja, wakiliyar muryar Amurka Halima Abdurra'uf ta aiko mana da wannan rahoton.
A yau Talata ne kotun kolin ma'aikata ta Najeriya da ke zamanta a birnin tarayya Abuja ta yi fatali da karar da tsagin kungiyar ɗaliban kasar wato NANS ta shigar na neman ta tilasta wa kungiyar malaman jami'o'i ta ASU da gwamnati da su janye yajin aikin da malaman suka fara tun watan Fabrairu. Mai shari'a Folika Famman na kotun kolin ma'aikatan ne ya dakatar da ci gaba da shari'ar bayan da shugaban tsagin NANS Umar Faruk Lawal ya janye karar, al'amarin da shi Umar Faruk din ya ce ba abin mamaki ba ne.
Ba da daman cewa ASU ta koma makaranta, kuma in kin duba kin gani ran Juma'a kotu ta ba da dama ta ce ASU ta koma makaranta. So in yau kotu ta zo ta ce ta yi watsi da wannan karan, to ai mu muka ce a janye karan saboda mun ga cewa abin da muke so kotu ta mana ta yi mana, saboda ma mu dalibai abin da muke so a koma makaranta. Kuma ASU gwamnatin Najeriya muna tattaunawa da su cewa za ya kamata a ce su yi magana da shugabannin makarantu a koma makaranta, dan magana ASU din nan ya kici ya shi karewa, kuma mu dalibai mu ne muke wahala, mu ke jin wannan zafin abin sauki mu ne mana makarantun mu shi ne kawai abin da muke so, da ASU da gwamnati da Allah su sassauta mu koma makaranta.
A wani bangare kuwa kungiyar ASU ta bakin mataimakin shugabanta a matakin kasa Comrade Crispy Wuna ta ce
halin da ake ciki yanzu na mu kanmu ma shi daliban jin jiki, mu dai ba mu da niyan koma aiki yanzu sai gwamnati ta cika alƙawarin da ta mana. Tunda muka fara yajin aikin nan muna kan magana da gwamnati, mun yi meeting da pro-chancellors, mun yi meeting da Nimi Bridge Committee, mun yi meeting da Minister of Labor, mun yi meeting da Minister of Education Mallam Adamu. So ba mu ga wajen da mun kasa ko kuma gwamnati ta ce maganganu nan ba za su yi cin gaba ba. So muna kan meeting da gwamnati, ba mu san abin da ya sa suka kai mu kotu ba akan cewa mu koma aiki, amma mun san cewa yanda Hausawa suke cewa za ka iya kai doki rafi amma ba za ka iya tilasta dashe sharuwa ba.
Comrade Biuna ya kara da cewa
yaran nan sun san abin da suke nema, sun san abin da suke so, kuma mun yadda da su cewa ya kamata kotu ta saurare su. Shi Comrade Barambu shi muka sani, shi muke aiki da shi, amma duk dai kunda akwai kukan students ya kamata a nemi yanda za a share musu awai. Mu dai mun san cewa shi Barambu shi ne ya ci zabe, muna da rahoto cewa shi Minister for Labor Injide shi ne yake kawo wayannan sage-sagen a koma ina da zai je don hukunta.
A ranar Litinin cikin sa'o'i kaɗan ne gwamnati kasar ta yi amai ta lashi a bisa ga umarnin bawa shugabannin jami'o'i wato VCs umarnin buɗe jami'o'in su a wata takarda da hukumar kula da jami'o'in kasar wato NEC ta fitar, biyu bayan da labarin ya mamaye kafafen yaɗa labarai ko menene wasu matasa ƴan gwagwarmaya raya ke cewa akan rikicin da ke tsakanin ASU da gwamnati. Ga bayani.
Sunana Bello Balashagari, matashi ɗan gwagwarmaya mai hidimar matasa. Wato abin da ke faruwa tsakanin gwamnatin Najeriya da ASU ba ƙaramin abin bakin ciki bane, musamman yadda su dalibai suka dade a gida suna ta zaman banza suna ci makwanci, da yawancin su ma ba su da wani aikin yi kuma har sun shiga wani hali na kakanika. Wato yana da kyau ko ta kowane irin hali a ce gwamnati da ita ASU sun sasanta, amma suna ta zama a yi ta zama a ce har yanzu ba a samu wata mafita ba, amma akwai bakin ciki sosai, kuma abin ya nuna mai yiwuwa watakila akwai siyasa a ciki, duk da kowa ya san cewa dalilin da ya sa ASU take yin wannan abin saboda tana son ta inganta karatun dalibai ne, saboda tana son ta inganta aikin su ne da sauransu. Amma ai yadda aka ja abun gaskiya tun mutane suna ganin laifin gwamnati abin ya koma yanzu kuma suna ganin kamar ita ma kamar ASUN ba ta da niyya a sasanta, kuma duk da an san cewa halin gwamnati, amma dai dole su ma malamai su yi tunani yadda za su tausaya ma dalibai.
Duk kokarin ji ta bakin shugabannin jami'o'in da aka bawa umarnin buɗe jami'o'in kasar da kuma gwamnati ya ci tara. Halima Abdurra'uf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Halima Abdurra'uf. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
A yau Talata, ƙasar Japan ta yi bankwana da tsohon Prime Minister Shinzo Abe, ɗaya daga cikin manyan shugabannin Japan na zamani wanda aka kashe shi a watan Yuli. makokin da kasar ta shirya wanda aka gudana a tsakiyar filin wasa na Nippon Budokan na Tokyo ya jawo dubban 'yan kasar Japan da wasu manyan baki na kasashen waje duk da nuna adawa da taron. An ɗauke gawar Abe ne zuwa cikin ɗakin taro tare da matarsa Aki, kuma aka ajiye gawar akan wani abin ado da furanni ɗauke da tutar Japan. Yayin da ya ba jama'a baya yana fuskantar gawar Abe, Prime Minister Japan Fumio Kishidi ya gabatar da wani jawabi mai matukar muhimmanci ga Abe, wanda ke zama aboki kuma gwaninsa. Mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris, wadda ke jagorantar dawagar Amurka a wurin jana'izar, ta faɗa a jiya Litinin cewa Abe ya bar kyakkyawan tarihi na ɗorewar abota tsakanin Amurka da Japan. Shima Prime Minister India Narendra Modi, wanda ya halarci taron, ya yaba masa a wani saƙon Twitter, yana mai cewa Abe abokin ƙwarai ne wanda ya ƙarfafa dangantaka tsakanin India da Japan. A ƙarshe, wasu mutane biyu da ake zargin mayakan kurɗawa ne sun buɗe wuta akan 'yan sanda a kudancin ƙasar Turkiya, inda daga bisani suka kashe kansu ta hanyar ƙunar baƙin wake, inji ministan harkokin cikin gida na Turkiya. An kashe ɗan sanda ɗaya a harin, yayin da ɗan sanda na biyu da wani farar hula ɗaya suka samu raunuka.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ɓangaren rahotanninmu yanzu kuma za mu leƙa kudu maso gabashin Najeriya. Ƙwararru a fannin gine-gine sun buƙaci majalisar dokokin ƙasar da ta yi dokar da za ta sa ido a kan gine-gine a ƙasar bayan rugujewar wani bene mai hawa biyu a ƙaramar hukumar Ekusigo da ke jihar Anambra da wasu sauran wuraren a sassan ƙasar. Wakilin muryar Amurka Alfonso Okurigwe na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Mr. Alexander Chukwuike da ke kula da gidauniyar gine-gine ta Najeriya reshen jihar Anambra ne ya bayyana wannan buƙatar. Biyo bayan rushewar wani bene mai hawa biyu da wasu jaridun sun ruwaito cewa ta yi sanadiyyar mutuwar wasu mutum biyu a garin Orifite da ke ƙaramar hukumar Ekusigo ta jihar a ƙarshen makon da ya gabata. Mr. Alexander, wanda ya ziyarci garin Orifite don gane ma idanunsa yadda lamarin ya faru, ya ce mun ga abubuwa da dama a gurin. Na ɗaya, ba mu san ko su waye ne mai ginin ya naɗa matsayin ƙwararru a gurin ginin ba, amma daga abubuwan da muka gani akwai wasu aibobi tattare da yadda ake kula da aikin. Saboda mun dubi baraguzan ginin, mun ga cewa ba yi amfani da isasshen kayan aiki ba. Na biyu kuma shi ne tana yiwuwa ba ƙwararru ba ne suka gudanar da aikin. Kuma mun lura cewa an ɗorawa benin nauyin da ya fi ƙarfinsa, saboda bisa ƙa'ida ginin bai kamata ya fi hawa guda ba. Mr. Alexander dai ya ɗora da yin kira ga manyan majalisun dokoki da su sanya hannu don ƙirƙiro dokar gine-gine ta ƙasa da ya kira National Building Code a harshen Ingilishi, wacce za ta taimaka gaya wajen tace ƙwararru da kuma magance matsalar rugujewar gine-gine a faɗin ƙasar. Shi kuwa tsohon ciyaman na ƙungiyar injiniyoyi ta Najeriya reshen jihar Anambra, injiniya Edmund Nkalo, ya buƙaci hukumomi su yi aikinsu don ganin an bar ayyukan gine-gine a hannun ƙwararru. Ya ce abubuwa da yawa na iya kai ga rugujewar gini, saboda duk wata tazarar da ba cike ba na iya rubta gini. Wannan abin damuwa ne sosai, kuma ina fatan hukumomi za su yi abin da ya kamata. Kuma abin yi shi ne tabbatar da cewa ƙwararru ne ke aiwatar da ayyukan gine-gine, wannan zai rage yawaitar rubtawar benaye. Yanzu rundunar 'yan sanda a jihar Anambra ta ce 'yan sanda sun ceto wasu mutum biyu daga baraguzan wannan ginin. A cewar kakakin rundunar 'yan sanda a jihar Mr. Tochukwuikenga, da muka ji labarin, ma'aikatanmu sun je sun keɓe wurin don hana mutane shigowa. Mun ceto mutum biyu daga baraguzan ginin, kuma ana nan ana gudanar da bincike don gano ainihin musabbabin rugujewar ginin. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Enugu, Najeriya.
Madalla a gaida Alfonso Sokorigwe. A daidai lokacin da ake ci gaba da neman mafita game da matsalar karancin abinci da fari a kasashen nahiyar Afirka ciki har da Najeriya, masana sun jaddada mahimmancin rawar da 'yan jarida za su taka wajen wayar da kan al'umma akan alfanun abincin da aka yi wa kwayoyin halittar sagaran bawal da ake kira GMO a takaice don kawar da yunwa a duniya. Wakiliyar muryar Amurka Halima Abdurra'uf ta dawo da wannan rahoton.
Wani rahoton haɗin gwiwa da hukumar abinci da noma ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ma'aikatar noma da raya karkara ta Najeriya da sauran masu ruwa da tsaki suka fitar ya yi nuni da cewa tsakanin watan Yuni zuwa Agustar shekarar 2022 kimanin mutane miliyan 19.4 ne suka fuskanci karancin abinci a faɗin Najeriya. Ta yaya masu ruwa da tsaki ke ganin 'yan jaridu za su ba da gudunmuwa wajen wayar da kan 'yan ƙasa a game da yin amfani da kayan abinci 'yan aure? Shugaban jami'ar gwamnatin tarayya da ke kashari a jihar Farfesa Umar Fati ya yi ƙarin bayani.
Daya daga cikin ababen da daga nan shi ne ayyukan yan jaridu a wannan fanni shi ne za su taimaka su fahimtar da jama'a, sannan su kara musu ilimi su fahimci me ake nufi da GMO, sannan a fahimci me yasa yanzu idan kika duba al'ummar Najeriya kullu karuwa muke, yanzu ana zaton cewa nan da shekara 20 za mu kusan miliyan 100 a duniya, kuma ƙasar da muke da shi da kuma irin yayin noma da muke yi ba zai isa ya ba mu abinci da jama'a mu za su ci, sannan har mu samu nasarwa ciki da kuma waje ba. Saboda haka dole ne a sami sabbin hanyoyi da kuma sabbin dabaru na yin noma, a sami abinci da zai ishe mu. To dole ne a ɗauki irin wannan dabarun domin yanzu duk duniya da magana da ake.
Dr. Rose Maxwell Gidado da ke zaman jagorar zauren kula da aikin noma da fasahar biotechnology reshen Najeriya ta yi bayani akan aikin su a OFAB.
Muna aiki da 'yan jarida da ba da ganarwa na wannan fasahar da muke yi wanda yake taimaka manoma. Ina samo dantattun iri-iri wanda yana kawo musu amfanin gona sosai. GMO kayan abinci ne a aure kuma yana da kyau sosai manoma. Sun samu wannan iri-irin, sun samu na auduga, sun samu na wake-wake wanda aka inganta ta wanda ƙwari ba su dame ta ba.
Mutane sun fara kafa a manoma da su kai wannan wake wannan shekara ta biyu kenan. Wani kan zuwa gida na shi nake ci. Shi nake ce da mai gida, nake ce da ani, kuma na jin daɗi ba bambanci kai dai kawai dai an yi wannan abu don a taimaka a manoma su samu amfanin gona sosai. Kwari nan kuma a kore su su daina zuwa suna ɓata mana amfanin gona.
Dorcas Bello ita ce gwarzuwar 'yar jarida a Najeriya da ta sami lambar yabo da kyauta na ƙasa baki ɗaya na OFAB a wannan shekara.
Na farko ina cike da farin ciki. Na biyu ni dai na yi aiki na ban san cewa zai kai ga haka ba. A kulla yomi idan muka fita za mu yi aiki. Muna kokarin sa duk ya kokarinmu da zuciyarmu, muna zata cewa mutane za su ji. Amma har wani ya yi tunani cewa ɗan aikin da kake yi har zai baka girma haka. Ina cike da farin ciki. A cikin aikin da na yi da ya bani wannan girman, na ci wannan wake kuma da ina ci ni ba. Sun ko zan yi rai ko ba zan rayu ba, ni dai kawai na ci na ce to tunda su sun ce daidai ne kuma mun yarda da su, bari in nuna wa mutane cewa su ma za su iya ci.
Kayan abinci 'yan aure wato GMO su ne samfurin abinci waɗanda masana kimiyya ke sauyawa ƙwayoyi ko fasalin halitta ta hanyar amfani da dabarun fasahar injiniya na zamani, wanda mutane da dama suka yi imanin cewa abincin GMO na da illa ga lafiya. Sai dai masana kimiyya sun ce babu illa ga lafiya da aka tabbatar a halin yanzu. Nima Abdurra'uf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma tushen arziki.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki, wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraronmu suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku hira da wakilinmu Abdulhab Muhammad yayi da wasu manoman alkama a jihar Bauchi, inda suka fara bayyana mana irin matsaloli da ƙalubale da suke fuskanta musamman a damunar bana. Kada na ja ku da nisa, ga dai ci gaban hirar.
Sai matsaloli da suke zuwa na nature, wanda yawanci idan tunda yanzu duk duniya kowa san akwai issue na global warming, issue na zafi, ita alkama ba ta yawa kuma mun yanayi global warming, alkama ba ta son zafi. Duk inda ka shuka alkama da wanda ya shuka alkama a farkon ko kuma a tsakiyar watan 11 November da wanda ya shuka ta a farko ko kuma tsakiyar watan na 12 December da wanda ya shuka ta a farkon ko kuma tsakiyar watan 1 January, to sai ka samu yildin yaso ya bambanta. Wanda ya shuka na farko in ya samu 40 buhu 40, to wanda ya shuka a tsakiyar da kyar in zai samu sama da buhu 20. Wanda ya shuka a ƙarshen nan ko a January, wallahi sai yayi da gaske ya samu buhu 3. So ita tana da ita weather friendly ne, in dai ba za ka yi ta akan lokaci ba to ba abin da za ka iya samu. Yawa su shi ne.
To gabata sunana na Ibrahim Idris, ne shugaban manoma alkama na karamar hukumar nan.
To ya batun noma da irin matsalolin da yake ku manoman kuka fuskanta ne na wannan shekara?
To gaskiya a wannan shekara an fuskanci matsaloli yawa. Daga cikin matsalolin da muka samu, na farko gaskiya yanzu irin da ake amfani da shi a gona yawanci tsoffin iri ne wanda aka yi ta noma su shekara da shekaru, so a gaskiya kamar irin kwazonsu ya kasa. Sai kasance ko ka noma su idan har a ce maka daga farko da sukan iya baka yield mai yawa, yanzu kuma an kai maka saboda maimaita su da aka yi ta yi an samu wasu abubuwa da yawa sun shiga ciki, to sai kasance yieldin su ya kasa a fannin iri kenan. In ka koma fannin magungunan feshi wanda muke amfani da shi, a gaskiya magungunan feshi mafi yawancin da ake amfani da shi yanzu sun zama ana samun jibu da yawa. Zaka ga manomi ya tara kudinsa yanzu ya sai maganin feshi wanda zai amfani da shi, sai sai maganin feshi je ku za ga mutum ko ka bude gona don magungunan feshi na su suke taimaka mana su rage mana wahalun da ake yi wajen noma da hannu. To daga zaran kai ka bude gona ka sa kai feshi kai feshi bai dauka ba, to wallahi wasu kan ma sukan hakura da gona. Sai kuma cututtuka, akwai wasu cututtukan da wasu manoma mafi yawanci ba su san yaya za su yi da su, hakan ya samo asali ne da daɗin kalwar a shekarun baya ana samun malaman gona isassu saboda manoma ba su da yawa, amma yanzu malaman gonan ba su da yawa, manoma sun ninninka so ilimin da manoma suke da shi a cikin harkan gona to gaskiya yayi karanci. Wani ko akan yi dukake ne sai ga mutum kawai ya ce masa ni na yi kaza kai ma ka je kai ka je ka gwada gani, to hakan gaskiya yana haifar da asara sosai.
Har ila yau Abdulhab Muhammad ya ji ta bakin shugaban kungiyar manoman alkama ta Najeriya reshen jihar Bauchi Muhammad Jula Adamu, inda ya fara da tambayar sa kamar haka.
Kowane lokaci dai da yanayin da yake zuwa, to idan muka duba noman shirye-shiryen noman da shekarun da ya wuce, menene zaka ce irin matsalolin da kuka fuskanta?
Matsalolin da muka fuskanta suna nan kashi-kashi. Na farko rashin isowan kaya da wuri.
Kamar menene kaya?
Kaya inputs da ake shukawa din. Rashin ba da su akan lokaci. Sannan kuma mun fuskanci tsadan mai a daidai lokacin da muka shuka shi, mun fuskanci fetur yayi tsada. Duk mutane dai sun riga sun shiga ne sun yi sai fetur tsada. Abun an yi shi dai ba don riba mai yawa sosai ba. Ganin haka ne ma yasa ainihin central bank suka ce to a yanda da aka wa balu a kowane buhu a kara wa manoma saboda su samu su dani su ke dan wahalce tragedin da suka samu a game da ainihin tsadan kayayyaki da kuma wa'ensu tsutsotsi istanbora da suka zo suke sai ya yi kai ya yi komai sai shanye sellan sai gan shi sun kawai yana tsaye ba zai ido ba. To wannan dai an dan samu wani magani an fesa, wani ya masa aiki wani kuma bai masa aiki ba, to wanda suka yi shukan farko kuma su sun yi sikel wannan sun ketare sun habesu sun yanke masu shukan baya dai su suka fuskanci wannan matsaloli. Mun kira kuma insurance sun duba gonakin sun dauki hoton gonakin sun dauki hoton tsutsotsin da suke addaban wannan matsaloli da muka fuskanta. Sannan kuma mun rubuta takarda na complaint mun ba su sun kawo mana reply cewa takarda ta shiga hannunsu, shine tragilin da muka fuskanta kenan.
Rashin samun kayayyakin da za a yi amfani da shi wajen shuka shuken nan don saboda noma. Daga ina ne aka samu wannan sai ko kuma tsaikon rashin kawo wasu dauri?
Eto mukan tinda mu dai muna so a bamu ne daga ainihin wanda za su bamu kayan mu na gwamnatin tarayya. Ka san gwamnati ba za ka ce mata maka dole ba, ba za ka ce karta maka ba. Lokacin da ta ga ta yi niyya a nan ne za ta baka, in kana so karban baka so ka bari. Don abu ne na gwamnati kana gani za ka same shi a kwana biyu, sai kai wata biyu baka same shi ba. Kana ga za ka yi shekara baka samu ba a washe gari sai a baka. Abu ne da ba shi da garanti abu da yake hannun gwamnati.
Masu sauraro, a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu. Idan Allah ya kai mu makon gobe, za mu kawo muku ci gaban tattaunawar. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilin mu a Bauchi Abdulhab Muhammad, sai kuma Jude Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe, to yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Yau za mu fara ne da saƙon Isa Lawan Girgi, magajin garin Girgir jihar Yoba, Najeriya, mai cewa assalamu alaikum VOA Hausa. Umarnin da shugaba Buhari ya bayar cewa mataimakan shugabannin jami'o'in Najeriya su buɗe jami'o'insu cikin gaggawa, a gaskiya wannan umarni ba zai yi tasiri ba, duba da yadda ƙungiyar malaman jami'o'i ta ASU ta yi watsi da umarnin kotu na su koma bakin aiki. Muddin shugaban yana son su koma bakin aiki, to lallai ne ya biya buƙatun malaman. Sai kuma saƙon haɗin gwiwa daga Nazifi Ibrahim Ruggar Malam Shagari da Faruku Mahe Karoga Sakkwato, masu cewa a daidai lokacin da ya rage 'yan kwanaki kaɗan a fara yaƙin neman zaɓe a Najeriya, muna fatan matasan ƙasarmu Najeriya za su yi ƙoƙarin maida banga da kalaren siyasa a matsayin tsohon yayi, domin kuwa babu abun haushi kamar ka tura mota ta baɗe ka da ƙura. Su kuwa kawo mai ruwa Bajoga da Sali Muhammad Isa Bajoga ca suke salamu alaikum VOA Hausa. Muna yi wa 'yan siyasa masu ƙoƙarin fara yaƙin neman zaɓe a gobe fatan alheri. Daga ƙarshe muna jan hankalinsu da cewa banda ɗaukar 'yan sara suka masu tada hankalin al'umma yayin da suke shiga lungu da saƙo don bayyana manufofinsu. Saƙo na ƙarshe ya fito ne daga Hamidu Kalalaɓuwa, jihar Difa, jamhuriyar Nijar, mai cewa salamu alaikum VOA Hausa. Ina fata kuna lafiya, kukana da kirana zuwa ga ministan wutar lantarki na ƙasarmu Nijar. Mu al'ummar garin Kalalaɓuwa muna cikin duhu, ya kamata ya kawo mana wutar lantarki a garinmu Kalalaɓuwa.
Madalla, yanzu kuma sai labarai, amma wannan karan a takaice.
Maryam a takaice, a yau Talata ne ake shirin rufe katin kuɗaɗen raba gardama da mahukuntan da Rasha ta kafa a wasu yankuna huɗu na ƙasar Ukraine suka shirya, yayin da ita gwamnatin Ukraine ɗin da ƙawayenta na yammacin duniya suka kyamancewa da zaɓen da suka kira na shirme. Sakatariyar yaɗa labaran fadar White House Karine Jean-Pierre ta shaida wa manema labarai a jiya Litinin cewa, muna tare da abokan hulɗarmu na faɗin duniya wajen yin watsi da duk wani ƙage na sakamako da Rasha za ta sanar. A gabe da matakin da muka ɗauka, a shirye muke mu sanya ƙarin takunkuman tattalin arziki masu radaɗi a kan Rasha tare da ƙawayenmu da abokanmu. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi alkawarin bayar da ƙarin kuɗaɗe don taimakawa Pakistan da ambaliyar ruwa ta yi ƙamari, sannan ya matsa wa ƙasar ta kudancin Asiya lamba da ta nemi yafe basussuka da kuma taimakon yin gyare-gyare daga China, babbar mai ba ta lamuni don tunkarar bala'in ambaliyar ruwan.
To masu sauraro, a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Gresham wadda ta haɗa shirin, da ma injiniyan mu Al Santos, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.